à l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa kungiyoyin fafutuka na kasashen Afrika suka bayyana shirin gudanar da wani taro na daban da nufin kalubalantar shawarwari da taron birnin Montpellier na kasar Faransa zai tsayar a taron kasar ta Faransa da nahiyar Afrika da ake shirin gudanarwa a makon gobe. A Najeriya kuma hukumar da ke kula da sa ido akan kudaden da ake samu a harkar man fetur da iskar gas da kuma ma'adanan karkashin kasa wato NEPA na shirin amfani da wasu dabarori da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar bayan koma bayan da aka samu sakamakon cutar corona. Akwai hira ta musamman da Madina Dauda ta yi da jami'in gudanarwa na wannan hukumar Alhaji Basir Gafai a kan wannan batu. Har ila yau a Najeriya wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Taraba sun koka sakamakon rashin zuwan kwamitin da zai saurari korafe-korafe da aka samu a zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar su. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana amma sai bayan an saurari labarun duniya daga Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba, gwamnatin shugaba Joe Biden na Amurka ta amsa cewa ta tura ma kasar Haiti $5.5 million don taimaka ma masu neman mafaka da aka mayar da su Haitin daga Del Rio, jihar Texas ta Amurka. To amma ta yi watsi da rahotannin da ke cewa ta biya kasar Haiti ne don ta karbi bakin hauren da ta kisu. Wannan ba gaskiya bane, a cewar mai magana da yawun fadar White House John Saki yayin da take amsa tambayar muryar Amurka game da rahotannin waɗanda suka yadu sosai a kafafen sada zumunta a Haiti. Ta ƙara da cewa eh mana mun yi ta bayar da nau'ukan taimako na jin kai. Wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya gaya muryar Amurka cewa za a tura kuɗi ma wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke taimaka ma 'yan Haiti wajen 4,000 da aka mayar da su kasar a tsawon ranakunsu na farko da komawa kasar. Jiya Laraba, Taliban da China sun yi kira ga kasar Amurka da ta daina tura jiragenta marasa matuka suna shawagi a sararin saman kasar Afghanistan. Suna masu cewa hakan ya saba ma yaucin kasar ta Afghanistan da kuma yarjejeniyar da aka cimma. Kwanan nan mun yi ta ganin Amurka na ta saba ma dukkan ka'idojin yanci na duniya da dokoki da kuma tabbacin da ta bayar ma daular ta Islama a Doha, kasar Qatar, saboda jiragen Amurka marasa matuka na kutsawa cikin sararin saman kasar Afghanistan mai daraja, a cewar Taliban a wata takardar bayani. Kungiyar mai da'awar musulunci ta yi nuni da yarjejeniyar da ta cimma da Amurka a watan Fabrairun shekara ta 2020 wadda ta tanaji janyewar sojojin Amurka daga kasar. A watan jiya aka kammala janyewar wadda ta kawo ƙarshen shiga yakin Afghanistan da kasashen duniya suka yi na kusan tsawon shekaru 20. Bacin rai kan irin tsarin da aka bi wajen kawo ƙarshen yakin da Amurka ta shafe shekaru wajen 20 tana yi a Afghanistan ya rikide zuwa gardan dami a rana ta biyu ta zaman jin ba'asi da 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka suka yi jiya Laraba, inda wasu 'yan majalisar suka buƙaci manyan jami'an tsaron ƙasar da su aje aikinsu a yayin da kuma wasunsu suka yaba musu saboda abin da suka tabuka a mawuyacin yanayi. Soke-soke mafiya tsanani sun fi fitowa ne daga 'yan Republican waɗanda akasari suka yi ta caccakar shugaban Amurka Joe Biden saboda tsarin da ya bi wajen kawo ƙarshen yakin, wanda tsarin ya saba ma shawarwarin da manyan jami'an sojin Amurka suka bayar. kuma menene ra'ayinka game da shawarar janye sojoji daga Afghanistan? Ina ganin dukkanmu zamu yadda cewa wannan janyewar bala'i ne muraran, a cewar dan majalisar wakilai Mike Rogers, babban dan Republican a kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin soja a jiya Laraba. Soke-soke masu alaka da siyasa sun yi zafi ta yadda shugaban kwamitin dan Democrat Adam Schiff ya yi ta tarar numfashin masu magana, yana ta yin watsi da muhawarorin da ya kira tsagwaron munafurci. Hafsan hafsoshin sojin Amurka General Mark Miller ya gaya ma kwamitin cewa da an bar sojojin Amurka wajen 2,500 a Afghanistan, watakila da hakan ya taimaka wajen karfafa ma gwamnati da kuma sojojin kasar guyuwa, kuma mai yiwuwa da ya tsaida faduwar da gwamnatin ta yi a tsakiyar watan Agusta. Jiya Laraba, mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stefani Dujarric ya yi gargaɗi kan yadda kiwon lafiya ke surkucewa a Afghanistan, wadda 'yan Taliban suka kwace shugabancinta a watan Agusta, biyo bayan janyewar da sojojin Amurka da na ƙawance suka yi bayan shafe shekaru 20 a ƙasar. A wani jawabi ga 'yan jarida da yakan yi kulle yomin, Dujarric ya ce akwai ƙarancin kayan kula da lafiya, kuma masu kamuwa da cututtuka irin su kyanda da zawo na ta karuwa. An kuma rage daukar matakai kan COVID-19, kuma cutar shan inna ko polio ta sake kunno kai. Mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ce hukumar lafiya ta duniya WHO ta bada rahoton cewa kashi 17 cikin 100 na wuraren jinya wajen 2,300 waɗanda a da bankin duniya ke daukar nauyinsu su ne kawai a yanzu ke cikakken aiki, kuma ko su din ma kashi 2 cikin 3 su magungunan su sun kare. A ƙarshe, yan bindiga sun bindige wani fitaccen shugaban al'ummar musulmin Rohingya a sansanin yan gudun hijira a yammacin kasar Bangladesh, a cewar mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya da kuma yan sandan yankin. Wannan ya biyo bayan wata da watanni da aka shafe ana ta fama da karuwar tashe-tashe hankula a sansanin yan gudun hijirar, wanda shine mafi girma a duniya.
To madalla labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da shirye-shiryen taron kasar Faransa da kasashen Afrika, inda yayin da ake shirin gudanar da wannan taro na makon gobe, kungiyoyin fafutukan kasashen Afrika suka bayyana shirin gudanar da wani taro na daban da nufin kalubalantar shawarwarin da taron na birnin Montpellier ya tsayar. Duk da cewa gwamnatin Faransa ta bayyana fatanta na samun halartar jami'an fafutuka a wurin wannan babbar haduwa ta bitar hulɗar Faransa da nahiyar Afrika, kamar yadda shugaban kungiyar Tournoi La Page a Niger Michael Zodi ya bayyana a hirarsu da Suleiman Mani Barma.
Muna nan muna shirya babban takarda jawabi da zamu wasa. Cikin jawabin nan insha Allah zamu hada masaloli da Afrika yake samu da wannan aiki da Faransa da yake nan mishi. Doku wannan duka mu zamu yi wannan takardan nan zamu hiddo shi, kowa zai gani menene muke haninta, menene muke so ga Faransa. Aka ce mun samu inkin kanmu, amma kas mun gano har yanzu inkin kanmu bamu same shi ba. Mun gano ba wani abu ne, in muna so mu yi abu sai mun shawara da Faransa, Faransa zai ce mun ku tai ku yi kamar mu yaran shi ne. Insha Allah kuma da abokanmu muna nan muna lissahi za mu yi wannan da ake ce mishi control forum, taro kishiyan wannan taro da Faransa ya kira mu. Insha Allah za mu kwatanta mu mutane abin da Faransa yake ma kasashen mu ba daidai bane ba, kuma za mu kara gogormawa bisa waɗannan abubuwa da waɗannan masalolin da yake hana kasashen mu ci gaba. Za mu taro a wayar muske da mutanen mu sun gani kullum shekara biyu zuwa shekara biyu suna kirayo shugaban kasashen Afrika. Sun gano shugabannin kasashen Afrika ba su biya musu bukata, tun dai ba su da goyon bayan al'ummar kasansu. Saboda shi ne suka ce to waɗannan kamar leader d'opinion kamar ayan su horon hula yalla in sun kirayo su su suna iya su canza abu, tun dai ba su iya su aikata shi cikin kasashen su, tun dai al'umma ba su yarda ba. Dok saboda shi ne suke so su kirayo ɗan kungiyoyin horon hula dan su ma su maida su kamar shugabannin kasashen Afrika yadda ake musu. To waɗannan ba mu iya yarda da su, tun da kan mage ya waye, dok ba su iya nuna abin da suke so.
Michael Zodi kenan shugaban kungiyar Tournoi La Page a hirarsu da Suleiman Mani Barma. To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda hukumar da ke kula da sa ido kan kudaden da ake samu a harkar man fetur iskar gas da kuma ma'adanan karkashin kasa wato NETI tace za ta yi amfani da dabaran jan hankalin al'umma wajen ganin an samu biyan bukata ta hanyar tattaro kudaden shiga da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar da ya kare sakamakon cutar corona. Wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja Madina Dauda ta yi hira da jami'in gudanar da hukumar Alhaji Bashir Gafai akan wannan matakin ga kuma yadda hirar tasu ta kasance.
Za mu je mu kai ziyara ta wayar da kai ga iyayen al'umma iyayen ƙasa da gwamnatin jihar Katsina da ƴan majalisa za mu je mu tantauna da su mu sanar da su muhimmancin wannan kula da ma'adanai da muke da su wanda shi ma'adani wato arziki ne na al'umma shugabanni su kuma wakilan al'umma ne saboda haka jama'a su gane kar su ba da goyen baya ga bata gari masu zuwa suna haƙo annan ma'adanai wato ba bisa ka'ida ba su ba da haɗin kai da gwamnati domin ita gwamnati da abin ta samu to na jama'a ne shi ko mutum in yazo samu abu nashi ne na kanshi saboda haka idan jama'a suka ba da goyen baya da haɗin kai suka taru aka kula da wannan ma'adanai da ke cikin ƙasa to lokacin da gwamnati za ta ba da izinin kamfani ya zo ya haƙi wannan ma'adani to gwamnati zai ba ka in yi ba ta kasanta ita kuma su zo ne ta kashe mu jama'a a yi masu hanya a yi masu asibiti a yi masu makarantu a kula da lafiyarsu da kuma bukatu na yau da kullum.
To ganin cewa kana wakiltar arewa ta tsakiya kuma ka ba da bayani cewa Katsina tana da ma'adanai bila adadin daga ina za a fara wannan shirin wayar da kan?
Da gida zan fara za mu fara wannan bikin kaddamarwa da kai ziyara a duka kananan hukumomi domin mu Katsina muna da ma'adanai kusan 30 gara a kowane yanki yanzu 34 amma muna da adane kusan ko ina kananan hukumomi to saboda haka muna so mu wayar da jama'a akai na communities daban-daban inda ke da wannan ma'adanan da ma inda babu domin su gane muhimmancin wannan arzikin na jama'a ne ita kuma gwamnati take da haƙƙin kula da haƙo annan ma'adanan da tallata su da in an sayar kuɗin da aka samu a dawo a tashi al'umma a yankunan su so wannan kudin nake da shi kana kuma zan zaga duka jihohin nan guda bakwai kamar yanda ne a gida Katsina kuma zan zaga jihohi guda bakwai mu ziyarci jama'a al'umma tun daga ƙauyuka da cikin birane mu sanar da su muhimmancin kare wa'annan ma'adanai kar a bari bata gari da bargurbi su zo suna fakewa da wasu ƙananan mutane a cikin yankin suna haddasa fitinu ana raba hankalin mutane ana ɗiba dukiyoyi ana tafiya da ita domin kamar gold da zinari gold bara ɗaya wanda za ka sa cikin aljihu kuɗin shi ya hila gangan man fetur tsada shi a kasar duniya idan mutum ya ɗauki guda goma ƙwarori guda goma ya haye ya tafi wata ƙasa kamar Dubai can za a je a narka a yan kunnan zinari masu tsada kuma daga nan a ɗauki kuɗi a je a so su a dawo su na ci. So zinari wanda zai cika maka hannu ya fi kuɗin gangan mai guda ɗaya saboda haka ya kamata mu sa ido gun wa'annan dukiyoyi na ƙarƙashin ƙasa mu ga yadda za a amfana da su kamar yadda ya kamata.
Akwai zargin da ake yi cewa da haɗin bakin masu faɗa a ji ake haƙo ma'adanan nan ba tare da izini ba. Kuna da wannan labarin?
Kamar yadda kuka ce akwai 'yan ƙasa da 'yan ƙasar waje idan gidanka ake zuwa ɗibi abin nan ka hana a shigo ka zare ido to ai za a lallashe ka ko kuma a biyo mata wace hanya kake so ai. So na ɗaya dai akwai tantaunawa wanda daga wajen wannan tantaunawan nan aka wayar da mutane da kai suka san haƙƙin su to kamar a zo a yi masa takari a ɗibi abin nan za a zo a nemi fahimtar su dan tauna su a yi masa wani abun zai kyautata. Amma mun kalli yan uwanmu na kudancin ƙasar nan man fetur da ake ɗiba akwai tallafi da ake bada akwai corporate social responsibilities kamfanonin masu haƙo mai suna zuwa su yi musu asibitoci su ɗau yaran su kai su makaranta su biya musu kuɗin makaranta cikin gida da ƙasar waje su gina musu hanyoyi su gina musu makarantu su gina musu asibitoci to mu ma masu haƙa wannan ma'adanan su zo su riƙa yi al'umman mu haka ba a jira kuma gwamnati ba an ɗibi duke ƙasar ba kana kuma ita gwamnati ake jira ta zo ta yi asibiti ta yi hanya ta yi makaranta a'a masu haƙa wannan abin a ce to za mu ba ku lasin amma me za ku yi ma al'umman gunduman yankin da ake haƙa wannan to abin da za mu zo mu wayar ma jama'a da kansu kenan su san da wannan.
Alhaji Bashir Gafai jami'in gudanar da hukumar NETI a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To har yanzu dai muna tare da Najeriya inda biyo bayan zaben shugabannin kananan hukumomi na jam'iyyar APC a kasar. Uwar jam'iyyar ta kasa ta kafa wasu kwamitoci domin sauraron korafe-korafen da aka samu kan wannan zaben. To sai dai wasu magoya bayan jam'iyyar a jihar ta Taraba sun koka sakamakon rashin zuwan kwamitin na jiharsu. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba a jihar ta Taraba.
Alamu dai na nuni da cewa har yanzu tsugunu bata kare ba a yayin zaben shugabancin kananan hukumomi na jam'iyyar APC a jihar Taraban. Wasu yayin jam'iyyar APC na jihar Taraban suka yi korafi kan cewa uwar jam'iyyar ta kasa ta nada kwamiti domin sauraron korafe-korafen bayan zabe, wanda har zuwa wannan lokaci dai ba wata kwamiti da ta zo jihar Taraban domin sauraron korafe-korafe na bayan zaben. Alhaji Abdullahi Ade memba ne a jam'iyyar APC a jihar Taraban wanda ya korafi sakamakon rashin zuwan wannan kwamitin.
Korafi muke da shi tun daga kasa har sama. Muna kira ga shugaba mai mala da cancanta ya kamata ya dubi wannan koken mu a kasa. An nada kwamiti da za je na jin koke bayan zabe, wato su da appeal committee kenan, bayan congress na local government. Lahi lazi la ila illa huwa appeal committee na Taraba state da su zo ga wallahi babu mutum da yake zo. Idan ya bi jirgi za mu sani, idan ya bi moto za mu sani, domin mun sa mutane mu 24 hours suna zaune a secretariat. Turan da secretary ya fitar da circular ya ce wa garan da za a zo appeal za su tafi jihohi. Har zuwa yanzu da nake magana da kai nan billahi lazi la ila illa huwa babu wani member na committee da ya zo Taraba.
Shi ma a nashi bangaren honorable Sani Abdullahi Tulo shi ma dai ya biyo bayan takwaran nasa ne da kuma kira ga shugaban jam'iyyar na riko na kasa da a maida hankali a sa ido a jihar Taraban domin jam'iyyar na APC na shirin shiga cikin halin haula'i.
Muna son ita uwar jam'iyyar ta sa ido a jihar Taraba. Abubuwa da yawa suna faruwa mu a jihar Taraba. Abubuwan da yake faruwa da mu tun lokacin da aka yi APC shine muna da matsalan shugabanci a jam'iyyance. Saboda haka koke-koken da mutanen jihar Taraba suke yi suna kuka ne akan hanya, saboda national headquarters na jam'iyya su saurara. Kada a bi son zuciyar waɗansu ya kiran kansu shugabanni, domin waɗannan ba wai shugabannin APC bane a jihar Taraba, shugabanni ne na kansu domin mutane da masu neman takara.
To ko menene gaskiya al'amari akan wannan zargi da kuma korafi da yayan jam'iyyar APC ke yi a jihar Taraba akan rashin zuwan waɗannan kwamiti? Tambayar kenan da na yi wa Alhaji Ibrahim Tukur El Sudi wanda ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Taraba gabaki ɗaya. Shi kuwa cewa yayi wannan zargi ma da waɗannan yayan jam'iyyar ke yi basu ma yi shi bisa ka'ida ba, akasari ma dai basu lura da lamarin yadda yake gudana ba, domin kwamiti da aka riga aka nada daga birnin tarayya Abuja sun zo jihar Taraba wanda suka yi tsebi kwanaki har ko suka koma babu wanda ya kawo musu korafin.
Wannan zargi da suke yi na sace fadi an kafa kwamiti a bisa shugabancin ambassador Ahmad Malam Madori da wata sakatariya daga Kudu wanda ake cewa Rosemary da kuma membobi guda uku sun je sakatariya sun zauna da executives. Kuma a yanar gizo wato social media an yada cewa daga ranar 17 zuwa ranar 20 duk wanda yake da korafi ya zo lamba 19 a Hospital Road inda sakatariya APC take ya kawo korafinsa. Har karfe 6 ranar 20 ga wata babu wanda ya zo ya kawo wani korafi.
Dama dai zaben gundumomi da na kananan hukumomi a jihar Taraba an yi ta turka-turka da karfan kasa tsakanin yayan jam'iyyar da masu neman madafin iko a jam'iyyar. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To yanzu kuma sai jamhuriyar Niger, inda a yankin Agadez da ke arewacin kasar farashin albasa ne yake ci gaba da hauhawa a wannan lokaci, duk da cewa yankin na Agadez na ɗaya daga cikin yankunan Niger da ke noman albasar. Ganin yadda wannan al'amari ke ci gaba da yin kamari, shugaban kungiyoyin manoma albasa na yankin Adam Muhammad ya yi kira ga manoma albasar na ganin sun sassauta farashin. Sabanin haka kuma albasar kasashen waje ce za ta mamaye kasuwannin yankin na Agadez.
Farashin albasa wanga lokaci kullum ma yana karawa. Abin da ya sa yanzu yawancin cikin Afirka nan ga yawancin albasa ta sufa, mu kuma ga tamu yanzu sofo sabon fudowa ne, shine wanga lokaci tana farashin ta yana hawa. Kuma akwai abin da yake kawo haka nan, kamar lokaci ya dangusa kadan da war haka ana samun ka, yanzu kuma abubuwa sun canza, yanayin ya canza, mutane sun dan kara yin gaba saboda ruwa sai aka kara lokaci. To shine ya kawo sauyin yanayin nan, shine ya kawo kullum ga lokaci ya zo farashi ya hau kwarai. A halin yanzu dai ana saida ta har 18-18 da rabi a halin yanzu buhu na kilo 50. Mu muna kira ga mutane da su gane cewar kaman an suna farashin nan an suna hauhawa da shi kwarai-kwarai, kaman su tana an sun ga farashi ya hau, sun samu labari farashi ya hau, sai su kawo shi. yanzu da buhun nan ya wuce jika da ya kai su jika 20-22 suke sauran kasashe wanda suke da albasa a je kamar su Algeria kamar su Maroc kamar su Holland kamar su China sai su kawo shi idan kuma sun kawo shi farashin namu zai fadi
kada sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magara yanzu kuma ga Suleiman Mani Barma dauke da shirin na kasa
Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba za ta zama kasa waba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Mani Barma. Yanzu haka kasashen duniya na ci gaba da shagulgula a albarkacin makon musamman na Majalisar Dinkin Duniya wanda ake gudanarwa daga ranar 23 zuwa 30 ga watan Satumba domin karrama kurame. Wannan wani yunkuri ne da ya samo tushe daga kasar Amurka da nufin koyar da jama'a maganar kurame ta yadda za a rage musu radadin wariyar da suke fuskanta a sahun al'umma yayin da abin ke zama wata hanyar baiwa kurame damar morar yancin canza yawo da abokan zama a jamhuriyar Nijar gwamnatin kasar ta shirya irin waɗannan hidimomi a bana tare da haɗin gwiwar kungiyar kurame da makarantar kurame da ke birnin Yamai dalili kenan shirin na kasa ba kasawa ba ya gayyato daraktan makarantar kurame Shaibu Audi wanda ya fara da yi mana bayani akan muhimmancin wannan mako
kurame suna da magana su kamar duk wani community yana da magana su ma suna da magana wannan ayin shi kurma bai san wani halin shi ba sai wannan kurmancin nan to wannan shamin ne yana sa a san da su a san da zaman su kuma a san da maganar su kuma dan ayi vulgarize kuma maganar su a yada maganar su ka ake magana wajen kura mai kawai ne
tsakanin su kawai
tsakanin su kawai ne yanke magana ina dauki misali Hausa yanzu mutane wanda suna magana Hausa da yawa ne ai ba Hausawa ka daina ba to yanke kurame yanke community kaman abin nan na kurame ba kurame kadai ne akwai famikin su akwai kuma population al'umma kuma muna so su kuma su san da akwai wannan magana kuma magana ne mai imminci nan nan dauki misali wanda yana da yaron kurma kana so kai mai magana kuma kace baka yi magana shi ba maganan dan shi kaga wannan yaro bai shin dadi saboda wannan nan equal in mun ce lokaci a yan sabka wadansu ba su so ta gida tunda nan suna hira suna gane mu juna
tsakanin su
suna tsakanin su suna dariya suna komi me in yaro ya ta gida sai ka gani kaman shi kadai ne an ware shi saboda ba su nan ga gane juna ko ku ka gani wani fara ya zo da yaron shi sai yake muna kai da Allah menene yake fadi to kai da yaron ka ne oh baka doki lokaci ka san da abin da yake fadi sai ka tambaye mu menene yake fadi
wato dai ana so ne a koyar da jama'a
wannan ana so mutane su gane kuma ana koya mu mutane doki example bara ɗan sanda mu informan su saboda ɗan sanda akwai kurame cikin circulation ko in sun sai da ɗan sanda ya sai da su ya san da yaya ne za su yi magana wannan ɗan sandan nan sun ji dadin shi su 20 ne muka informe kuma sun ji dadin wannan abu sun koya sun haru kwaya dai tunda wannan magana a gane da shi ba formation guda ne ba biyu na ba to wannan shekara ma muke insha Allah na zuwa gaba formation
na'am me da menene aka shirya albarkacin shi wannan mako na bana
to na bana sun so su yi defile daga nan equal association de sur zuwa estranger na jury lalle wannan marshikin nan bara a hana shi tunda meri yake marshikin nan babu ba a so a yi disorder kuma akwai wannan ciwo kuma na corona da yana hana a yi wannan abu. To wannan dai ba a yi shi ba, nan ne suka yi zama suka yi
mahawara
abinda ya dame su, wala su kurame wajen karatu ne, wajen aiki ne, wajen sana'a ne, sun yi esanje ina ne masaloli suke, yaya ne za a yi a samu masalolin nan a samu a warware su, kuma a yi a sa abin daga sa kurame ma su shiga cikin al'umma kamar wanda ana ce mai integration. Tunna waɗannan abun yaro ya ta ekol kuma ya samu horo formation, to wannan ka za ka gani yana samu aiki, in ya samu aiki ya shiga al'umma kenan. Amma yanki wannan kai kurma ne bai kamata ma yi karatu, yaya ne ana karanta shi?
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan hira da daraktan makarantar kurame ta birnin Yamai, Sha'aibu Audi. Yanzu a madadinsa ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa muke ce da ku muni lafiya.
Ba gaida Sule, yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Ya aika da sakonnin batanci akan NPC da shugabancin ta. Jaridar da Insight ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce shahararren dan jarida ko kuma dai mai sharhi na dandalin sada zumunci wata social media Kevin Abotela ya aika da sakonnin batanci akan jam'iyya mai mulki ne Patriotic Party inda yake siffarta ta da koma baya. Sa'an nan kuma a cikin wani sako mai tsawo akan Facebook Kevin Tela wadda shine ya samar da Loud Silence Media ya siffata waɗansu gidajen labarai da talabishin na gida a matsayin abin takaici kurun saboda suna marawa jam'iyyar NPP da gwamnatinta baya. Ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta ruwaito kananan majalisu guda hudu sun bayar da amincewansu ga waɗanda aka zaɓa a matsayin mambobin ƙananan hukumomin. Jaridar ta ce mambobin majalisa na ƙananan hukumomi guda uku a nan birnin Accra a jiya babu amayya sun amince da jami'an zartarwarsu a Ayawa Central Municipal Assembly. Baki ɗayan mambobin majalisar 17 sun amince da naɗa ainihin Alhaji Muhammad Kwi a matsayin babban majalisar, yayin da duk mambobi 16 na Collective Municipal Assembly su kuma suka amince da James Samuel ni a jikau a matsayin MCA su. Labarin bai bambanta ba abu kuma West Municipal Assembly inda mambobin majalisar 16 suka amince da John Sarah Bray a matsayin mamban majalisar na karamar hukumar. Domin kawar da karancin abinci a makarantu, ma'aikatar ministan ilimi na gabatar da gyara a tsarin rabon abinci din. Jaridar Daily Graphic ce ta ruwaito wannan labari ta ce ma'aikatar ministan ilimi na gudanar da yin gyara na rabon abinci a manyan makarantun sakandare domin tabbatar da an gudanar da tsarin abincin yadda makarantu ke bukata. Dangane da haka ma'aikatar na gina sashen alƙalluma wanda zai hada da tsarin nan wanda ke sarrafa kansa yadda ma'aikatar za ta gano karanci na abinci din da ke akwai in ma akwai din. Ministan ma'aikatar ilimi Dr. Ya Usai Edichum wanda shine ya bayyana da haka a cikin wata hira da Daily Graphic a ranar Litini, inda ya bayyana cewar wannan sashi na alƙalluman cikin hanzari za ta iya gano duk wani rabon abinci da karanci da ke akwai. Ita ko jaridar da Herald wannan labarin ta ruwaito gwamnati ta ba da sanarwar cewa ta soma shirye-shiryen samun sabon jirgin sama na shugaban ƙasa. Daraktan sadarwa na ainihin shugabanci Eugene Ain da yake magana da 'yan jarida a ranar Litini ya bayyana cewar ministan cikin gida Tuni ya soma gabatar da shirye-shiryen samun sabon jirgin sama domin rage wa kasar bannan kuɗi na hayan jiragen sama. Da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanul la Muftar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ce ke ce da ku mu kasance lafiya daga nan birnin Damagara.